الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كوديا تتبت على الله تبارك وتعالى تفكم لدنجي نيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar tara ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 2 shekara ta 2012 4 ga watan 3 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne ko 4 ga watan 3 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala tambaya daya zuwa biyu suna iya gabata na'am wai dangane da misali can zaburi bayan kayi sallah ka dan gusa idan zaka yi nafila da sauransu wannan za a iya ajiye shi a matsayin halacci amma ba sunna bane an gane ku lalle akwai waɗanda suke canzawa menene manufa kasancewar ita kasar ta bada shaida a ranar kiyama cewa kayi sallah abu kaza kamar yanda wancan hadisi ne suke kallo hadisi ne kuma ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito cikin sahabbai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala yawma idhin tuhaddisu akhbaraha yinin alkiyama yini ne wanda kasa take bada labarunta manzon Allah yace atadruna ma akhbaruha shin kun san ko menene labarin kasa wanda za ta bada a yini na alkiyama sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala idan Allah ya ce za ta bada labari dangane da bawa cewa ya aikata kaza a lokaci kaza a wuri kaza manzon Allah ya ce fa hadhihi huwa akhbaruha wannan shine labarin ta wanda za ta bada a gobe kiyama dan haka kasancewar canza wurin wato manufa dai shine wannan hadisi na ta bada labaru dangane da cewa ka aikata ayyuka na alkhairi akan ta domin duk abin da aka aikata a duranta na alkhairi da sharri sai ta bada labari a gobe kiyama an gane ko amma ba za ka dauki ba canza mahallin cewa sunna ne illa kasancewar sai a bar shi a matsayin halacci wai dangane da tasbihi wanda ake a cikin ruku'u da sujada kware haka ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin hadisin na cikin Bukhari ya gabata a darasin mu Aisha Allah ikarama ta yadda tace tunda iza ja'a ta sauka tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya cika fada a cikin ruku'un sa shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ngani ku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan ku yana fassara ita suratul nasr ne domin me Allah ya ce masa iza ja'a nasrullahi wal fath ورأيتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَبَنِجِ تَعَالَى يَا مَسَّ فَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ أَنْغَانِي كُو فَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ كَنَنْ فَسَبِّحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ يَا زَكَ فَسَرَ وَنَّا أَنْشِي كَيْ تَسْبِيحِ tare da yabon Ubangijin sai ka ce subhanaka allahumma rabbana kinan fasabbihi sai ka ce subhanaka allahumma an gane ko sai ce subhanaka allahumma rabbana da yace fasabbihi bihamdi rabbika kinan rabbika kinan shine rabbana sai ce allahumma gafirli wannan kuma shine daidai da kalimar ta wastaghfiruhu Aisha tace haka ne ji yana fada a cikin rukunsa da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan tuntuni ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari a cikin kitabus sala haka manzo Allah yake yawaitawa a cikin ruku'u da sujada tare da cewa duk wani tasbihi wanda ya inganta zaka iya zawwa da shi a maimakon haka amma ana buƙatar a ringa cancanzawa in sunna ta yawaita na'am na'am wai misali kai farilla a can sai ka tarar da mutane su a yanzu ne za su yi sallah shin zaka iya bin su da niyyar nafila su suna farilla kai kana nafila kwarai da gaske haka ake bukata domin shi ma hadisi ya gabata a darasin mu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah anan wato Mina manzon Allah sai ya ga wasu sahabbai biyu a gefe a zaune manzo Allah ya ce da su ma mana kuma an ta salliya ma'ana mi ya hana ku yi sallah tare da mu qalu ya rasulullah sallaina fi rihalina suka ce ya manzo Allah ai ni tun mu tuntuni mun yi sallah a masaukin mu manzo Allah ya ce idan kun yi sallah a masaukin ku kuka tarar da liman bai yi sallah ba manzo Allah ya ce ku shiga ku yi sallah ko tarar da jama'a za su yi sallah manzo Allah ya ce ku shiga ku yi sallah tare da su fa innaha lakuma nafila manzo Allah yace wannan da za ku maimaita matsayin nafila ce gare ku dan haka in kai jami'in ka katarar da mutane za su yi an gane ko to ba zama ba za ka yi a nan gefe abinda za a yi sai ka tashi koda wannan misali kake tsine sai ka bi su kai a matsayin nafila ne su farilla ce suke saboda wannan kuma abinda za mu lura da shi ne hikima anan shi ne kara hadin kan musulmi da kuma toshe duk wata kafa ta banna yanzu gama sallah da liman zai yi da sauran jama'a su wayoyo su ganka gefe a zaune ba ku bi su sallah ba kaga za su iya karsa wani abu a cikin zuciyarsu na mummunan zato an gane shin sallar ta mu ce bata kayatar da shi ba ko kuma me yake gani dangane da mu amma manzo Allah sai ya ce musulmi ya hana ku yi sallah tare da mu suka ce mun yi sallah tuntuna a masaukin mu yace daga yau in kun yi sallah a masaukin ku kun tarar da jama'a za su yi sallah manzo Allah ya ce ku shiga ku yi da su wannan da za ku saki da su nafila ce don haka dai a takeice ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila ko mai farilla ya bi mai farilla an gane ku ko da niyya ta saba wannan shine kauli wanda yake ar-rajih wanda dalilai tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kan haka mai farilla yana iya bi mai nafila misali a cikin watan Ramadan ka zo masallaci an gama isha ana tarawihi sai ka kabbara ka bi su da niyyar isha in dai ka samu idan ya salamce sai ka tashi ka ciko ukun da suka rage ma idan biyu ka samu idan ya salamce sai ka tashi ka ciko biyu an gane ko haka mai farilla zai iya bin mai farilla mai azhar misali zai iya yin sallah azhar bayan wanda yake mai la'asar da sauransu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabus baka mun tsaya karshen wato babi na 32 baban da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da me sadaka da ya gaji sadakarsa ma'ana menene hukuncin me sadaka ya gaji sadakarsa misali kai ne ka dau sadaka ka ba mahaifinka ko dan uwanka kasancewar da ya mutu wannan sadaka da ka masa sai ta dawo a matsayin gado gare ka shin ya halatta ka karba sai muka wuce da hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi ibn Buraida ya rawaito daga mahaifinsa shine Buraida ibn al-Husayb Buraida Ibn al-Husayb yake cewa na kasance ina zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo masa sai ta ce ya manzon Allah inni kuntu tasaddaqtu ala ummi bi jariya ya rasulullahi na dau kuyangata ma'ana na dauki baiwata nayi kyauta da ita ga mahaifiyata wa annaha matat ga mahaifiyar ta kuma Allah ya mata rasuwa an gane ko ni kuma ni ce magajiyata ni kenan ni ce kenan biyar ta wanda zan gaje ta kala sai ya ce wajaba ajruki wa raddaha alayki al-mirath la dan kyautar da kika yi sadakar da kika yi da baiwar ki ga mahaifiyar ki manzo Allah ya ce ya tabbata an gane ku wajaba ma'ana ya tabbata kuma wato gado ya dawo miki da baiwar ki kuma ta zama mallakar ki kenan iya abin da kike ga dama zaki da ita tunda ta dawo a cikin mulkin ki amma ladan wannan sadaka da kika yi na farko wannan ya tabbata kamar yadda dai bayani ya gabata akan baban yau zamu tashi babi na 32 qala abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah babu ma ja'a fi karahiyati al-aud babu ma ja'a fi karahiyati al-aud fi sadaqa wato wannan babi ne wanda da su kuma na